Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar hamma da niya murya arewa. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da safe. Yau Alhamis 11 ga watan Mayu shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yako makiyar da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya kare kansa game da matakin da ya dauka na sallaman daraktan hukumar FBI James Comey. Shugaban na Amurka Donald Trump ya kuma amshi bakoncin ministan harkokin wajen ƙasar Russia wato Sergey Lavrov. Sai kuma shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan wanda ya ce za su kafar wando ɗaya da shugaban Amurka Donald Trump.
Kanin labaran kenan aka ji. Headquarters tsaron Najeriya ta yi garan bawul ga manyan jagororin rundunar yaƙi da Boko Haram, inda ta sauya musu guraren aiki. Ko me ya kawo hakan?
Dadewa a gurin za su zama sun sabo da mutane, suna ma iya sabo shi kanshi dan ta'addan, suna iya zuwa yau a ce sun zama sun sabo, sun shakuwar da shi ko su ya zo ya kasance akwai tausayi ko wani abu.
Majalisar Dokoki ta jihar Kano ta kafa kwamitin bincike akan mai martaba sarkin Kano da masarautarsa game da zargin kashe kuɗaɗe ba tare da amincewar ita majalisar ba.
Dokar da ta kafa masarautar jihar Kano ta bayyana cewa ba dama masarauta ta kashe kobo, sai ta kawo majalisar dokoki na jihar Kano ta duba, ta sahale, ta ba su dama su kashe.
Haka kuma muna tafi da shirin domin iyali wanda Giras Alheri Abdu za ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya kare kansa game da matakin da ya dauka na sallaman daraktan hukumar binciken laifuka ta FBI James Comey. Yana cewa ai baya aikinsa da kyau illa kawai. Trump ya yi wannan hurici ne a ofishinsa a jiya Laraba a lokacin da yake tare da tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Henry Kissinger. Kafin nan Trump ya faɗi a shafinsa na kafar Twitter cewa kowane ɗan Republican da ɗan Democrat da ke nan Washington sun yanke ƙauna ga Comey. A cikin jerin saƙonnin Twitter da ya dora a shafinsa, Trump ya ce wanda za a naɗa ya wato madadin Comey zai yi aiki ya mai inganci wanda zai dawo wa hukumar FBI mutuncinta da kuma darajanta. Shi ba mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya kare matakin shugaban ƙasan a jiya Laraba. Yana cewa Trump ya ɗau mataki da ya dace kuma a daidai lokacin da ya dace.
Kwana guda bayan sallamar shugaban hukumar da ke binciken alakar gwamnatinsa da ƙasar Rasha, shugaba Donald Trump ya amshi bakuncin ministan harkokin wajen ƙasar Rasha Sergey Lavrov a fadarsa ta White House don tattaunawa da ta mai da hankali kan Siriya. Trump ya shaidawa manema labarai cewa ya samu tattaunawa mai ma'ana da Lavrov a lokacin da yake tare da tsohon sakataren harkokin wajen kasar Henry Kissinger a ofishinsa na Oval. Shugaba Trump ya ba da ƙarin haske akan tattaunawarsa da babban jami'in diplomasiyyar Rasha ɗin. Ya ce, ina ganin za mu cimma jituwa sosai akan batun Siriya. Ya ce, ko shaka babu, ana samun nasara sosai da sosai, za mu kawo ƙarshen kisa da mutuwa da ake yi. Ziyarar Lavrov ita ce ta yi sanadiyar babbar ganawar da Trump ya yi da babban jami'in Rasha tun lokacin da ya ɗare kan shugabancin Amurka, kuma ziyarar ta zo wata ɗaya bayan da shugaban ƙasar ya ce alaƙar ƙasashen biyu za ta iya faɗawa cikin ruɗani. Da yake hira da manema labarai a ofishin jakadancin Rasha bayan ganawarsu, Lavrov ya ba da cikakken bayani, ya ce, mun tattauna ne akan shawarwarin da ke ƙasa game da batun hana yaɗuwar yaƙi zuwa wurare a Siriya. Ya ce, mun dace akan cewar wannan zai zama sanadiyar kawo ƙarshen zub da jini a Siriya. Kazalika wannan matakin zai taimaka wajen magance ƙalubale ga mutanen Siriya.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce za su sa kafar wando daya da shugaban Amurka Donald Trump game da shawarar da Amurka ta dauka na bawa mayakan kurdawa kayan yaki wanda za su hadu a nan Washington a mako mai zuwa. Erdogan ya faɗa a jiya Laraba cewa a wannan yaki da ake yi da ISIS da ake kiranta Daesh a Larabce ba daidai bane a ba wata kungiyar ta'addanci ita kuma ta yi. Yace wannan mataki zai jefa Syria a cikin wato da yankin baki da cikin wani hadari. Mayakan kurdawa na kungiyar YPG su ne masu dakaru kwararru a yakin da ake yi da kungiyar ISIS a Syria. Sai dai Turkiya tana ganin mayakan na da alaka da kungiyar ma'aikatan kurdawa ta PKK mai adawa da gwamnatin Turkiyar. Turkiya da Amurka sun ayyana kungiyar PKK kungiyar ta'addanci. Ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu ya ce duk wani makami da za a baiwa wannan kungiyar ta kurdawa ta YPG za ta jefa kasar Turkiya cikin wani babban barazana.
An rantsar da James Ajango a jiya Laraba a matsayin hafsan sojin Sudan ta Kudu kwana guda bayan da shugaban kasar Salva Kiir ya sallami tsohon shugaban sojin General Paul Malong ba tare da bayani ba. Ajango ya ce zai yi aiki tukuru ya aiwatar da tsare-tsaren da ke kunshi a cikin yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a shekara ta 2015 don kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar. Babban alƙalin ƙasar ne ya rantsar da Ajango a fadar shugaban ƙasa a cikin tsauraran matakan tsaro gaban wani ƙwarya-ƙwaryen taron jami'an gwamnati. Daga bisani Ajango ya faɗa wa manema labaran da suke jira cewar yana sanar da cewar yaƙin da ake gwabzawa shi ne babban ƙalubale da ke addaba Sudan ta Kudu. Ya ce wannan babban aiki ne ganin ƙasar tana yaƙi da kanta, amma idan muka yi amfani da jami'anmu abokan aiki na ina kyautata da su su ne mutanen da suka cancanci da aka ajiye su. Inda ya ce kuma za mu yi aiki mu tabbatar da ganin ƙasar ta fice daga wannan yaƙi, in ji Ajango. Kakakin shugaban ƙasa Atani Wake ya kwatanta Ajango da ƙwararren sojan da ya ƙarar baki ɗaya rayuwarsa yana bautawa ƙasa.
Wani jirgin ruwan jami'an kiyaye gabar tekun Libya ya kwashe wasu bakin haure 350 a kan teku a jiya Laraba bayan wata zazzafan arangama da wani jirgin ruwan Jamus mai shawagi a kan teku wanda zai iya kaiwa ga mutuwa. Rahotanni sun ce babu wanda ya rasa ransa kuma an yi nasarar ceto bakin haurin a birnin da ke gabar tekun Libya na wato Sabrata, wadda a hali yanzu suna cikin ƙoshin lafiya a birnin Tripoli. Wani kakakin sojin ruwan Libya ya ce an cusa bakin haurin ne a cikin wani karamin jirgin ruwan katako. A yayin da jirgin sojin Libyan ke kokarin kaiwa ga bakin haure, sai ga wani jirgin Jamus mai shawagi kan teku ya kutsa inda jirgin Libyan yake, wanda ya so ya janyo babban hadari. Jirgin Jamus din ya yi kokarin ficewa daga yankin tekun Libya, yana mai cewa wato mayar da bakin haurin zuwa birnin Tripoli yana da hadarin gaske.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu faɗa rumbun rahotanninmu. Domin sauya dabarun yaƙi da burbushin 'yan ta'addan Boko Haram, hedkwatar tsaron Najeriya ta gudanar da sauye-sauye na bazata. Daga Abuja ga Nasiru Adamu ya kaya.
Hedkwatar tsaron Najeriya ta yi garan bawul ga jagororin rundunar yaƙi da Boko Haram, inda aka maida kwamandar rundunar Manja Janar Laki Irabo jagorantar rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa. Yanzu dai an tura Manja Janar Attahiru ya zama kwamandar rundunar mai hedkwata a Maiduguri, hakanan da tura jami'an soja 147 rundunar mai takin Operation Lafiya Dole, cibiyoyin horarwa da dai sauransu. Kakakin rundunar sojan Najeriya Sani Usman Kuka Sheka ya ce hakan don sauya dabarun yaƙi ne da 'yan ta'addan don gamawa da burbuɗin 'yan Boko Haram.
Kamar yadda muka shaida kuma shi shugaban sojojin ƙasar Najeriya wato Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai ya shaida wannan aiki ba wai an gama shi ba ne, muna nan muna kai sai mun tabbatar babu wani kakkaɓi na 'yan ta'adda na Boko Haram a wannan ƙasa. Ganin gaskiya duk da wannan abu ne na alfahari cewar aikin da aka tasa gaba ana samun nasara a kai, ko kuma in ce an samu nasara, duk da haka ba mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu ci gaba da kula da yanayin tsaro kamar yadda tsarin mulki ya tanada mana.
Shugaban al'ummar Chibok na Abuja Tambizo Zaya ya ce duk wani matakin kawo ƙarshen ta'addanci abun mara ba ne.
Duka abinda zai kawo mana cin nasara kan yaki nan shine muke so ai idan har za a ce za a kwashe sojoji nan gaba daya a kai waɗansu sojoji gaba daya kai har ma in an ce za a kawo sojojin waje ne su yi amma in zai kawo mana cin nasara mun muna so ai nasara ne muke so mun rabu da wannan ta'addanci din mun rabu da wannan haukan domin mutane su samu hankali su ci gaba da kasuwanci su ci gaba da noma yara su ci gaba da makaranta domin mu samu cin gaba a kasa
shin wani tasiri masu sharhi ke ganin sauya sojoji wajen aiki zai kawo ga mai sharhi kan lamuran yau da kullum Nasiru Gambo Malumfashi
abinda ke illar shi wannan dadewa a gurin za su zama sun yi sabo da mutane suna ma iya sabo shi kanshi dan ta'addan suna iya zuwa yau a ce sun zama sun yi sabo sun shakuwar da shi ko su ya zo ya kasance akwai tausayi ko wani abu ko kuma tana iya kai ga har ma ya kasance shi wannan jami'an tsaron ya aure to kaga misali in wani abu ya zo ya taso aka ce a illa cikin wannan zira'a wannan inda jeje ya aure sojan nan ya aure ne ake so ai musu wani abu kaga wannan abun ba zai yi wannan ba to yana da illoli da yawa shi sa lokaci zuwa lokaci ake kawo wasu a dauke su dan a kawo wannan a dauki wannan a ajewa nan to duk irin wannan saboda kada su zo su yi wannan sabon da zai zo ya zama ma shi wannan yaki da ake da Boko Haram ya zo ya zama mai illa
rundunar lafiya dole kan aje jami'a dukkan garuruwan da ta kwace har ta kai ga yanzu ba irin waɗannan garuruwa da ke da tutar Boko Haram gabanin janar Iraba ma an yi manjo janar Yushau Abubakar wanda jami'an suka ce bai rasa ransa a fagen fama ba amma kaddarar mutuwarsa ta faru ne ta hatsarin mota
lalatan da aka yi na wurare saboda kaga kusan kowane gini da ka sani baya tsaye duk an rusa su
me zaka ce kan wannan hasashe ko kuma fata da shugaba Buhari yayi cewa zuwa ƙarshen watan nan Allah ya yarda za ku gama da miyaguna
muna kokari dan ubangiji ya yarda kai ma ka gani
tuna baya kenan ga muryar marigayin a wata hira da nayi da shi a garin Bama Nasiru da Mali kamerar Amurka daga Abuja Najeriya
wai ga dike dun mutuwa ba ba do sai soja kun dike dun mutuwa ba ba do sai soja
a gai da Nasiru Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta kafa kwamitin bincike akan mai martaba Sarkin Kano da Majalisar Masarautar Kano game da zargin kashe kudade ba tare da amincewar majalisar ba lamarin da ya saba da tanadin dokan Majalisar Sarautar ta Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari
Alaman da majalisar ta yi a Laraba nan karkashin jagorancin shugabanta Honorable Kabiru Alassarin ɗan majalisar sun yi muhawara akan kudirin da aka gabatar game da wannan batu majalisar daina tuhumar sarkin na Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu da aikata ba daidai ba akan abubuwa guda takwas Honorable Ibrahim Ahmad Gama shine ya gabatar da kudirin
korafi da aka yi akan yadda mai martaba sarki yake tsoma kansa cikin harkokin siyasa wanda wannan ya zubar da kima da mutunci na masarautar Kano a ƴan matan Chibok bring back our girls wanda ya tura Essa wanda Essa bata daga cikin hakimci ko ta mukami a cikin masarautar Kano wanda an gayyace shi ne a matsayin sa na mai martaba sarki shigar da yar tayi ya saba da al'ada da addini na mutanen Kano an samu bayanai daga masarauta wacce aka yi zargin an badakalar kudade daga hawansa zuwa yanzu wajen kimanin biliyan 6 to wannan ya janyo cece kuce a cikin al'ummar jihar Kano wanda wannan ya taba mutunci da kima na masarauta dokar da ta kafa masarautar jihar Kano ta bayyana cewa ba dama masarauta ta kashe kobo sai ta kawo majalisar dokoki na jihar Kano ta duba ta sahale ta ba su dama su kashe amma tunda mai martaba sarki ya shigo ya aka nada shi bai taba zuwa wasu dokokin jihar Kano ko wani wakilin sa domin a sahale masa kashi kudaden da zai karkashe
wannan kwamiti da yadda majalisar ta baiwa makonni biyu ya kammala binciken sa kuma ya gabatar mata da rahoto na karkashin jagorancin mai tsawatarwa ne a zauren majalisar Honorable Labaran Abdul Honorable Baffa babba dan Agundi dake zaman wakilin karamar hukumar birnin Kano a zauren majalisar memba ne a cikin kwamitin
tsarin aiki na kwamiti dai abu ne wanda an san shi gaba gadi shi kansa wanda yayi korafin nan za a gayyato shi ya sake yin bayani dalla-dalla da kuma mika shi abin da ya fada a rubuce sannan kuma waɗanda aka yi korafi a kansu da shi mai martaba sarkin Kano da Emirate Council za a gayyace su suma su faɗi nasu bahasin su kawo kuma a rubuce daga nan kuma a tattara dukkan bayanai gabatarwa majalisa.
Wannan yana nufin mai martaba Sarkin Kano zai bayyana kina a gaban wannan committee naku domin bada bahasi.
Idan ka ce masarautar Kano, kana magana mai martaba Sarkin Kano da Emirate Council, domin shine shugaban Emirate Council kuma shine yake da ikon bada izinin kashe kudin Emirate Council a matsayin ciyama. Duk wanda abin ya shafa zai bayyana gaban committee domin bada bahasi. Har da shi mai martaba Sarki.
Hakan dai na zuwa ne kasu da makonni biyu bayan da hukumar yaki da rashawa ta jihar Kano ta kaddamar da nata binciken akan mai martaba Sarkin Kano da majalisar masarautarsa game da wannan batu na zargin kashe kimanin naira biliyan 6 cikin shekaru 3 da suka gabata, kuma ba bisa ka'ida ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gai da Mahmud. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 1:16 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka to ka hoyi ba ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Ai murnan tafi misali yau, mun gode ma Allah ko nawa batta ciki amma 82 kam ai iyaye ne suka haifa. Ai ni ma uwa ce, ko na bata fita ba, na yar wata ta fita, nayi mata murna, nawa ma za ta fitan Allah yadda.
Esther Yakubu, ɗaya cikin iyayen ƴan matan Chibok da aka kama kenan a lokacin da take bayyana ra'ayinta game da sako ƴan mata 82 a ranar Asabar 6 ga wannan wata da muke ciki.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ƙungiyar Boko Haram ta bada musayar ƴan mata 82 daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1119 da sace ƴan matan sakandaren Chibok a makarantar su, inda suka je domin daukar jarabawar kammala karatun sakandare. Wannan ya biyo bayan sakin ƴan matan 21 da ƙungiyar ta yi a watan Oktoba bara. To yau shirin domin iyali zai bibiyar rahotanni da wakilanmu suka ɗauko mana na wannan ci gaba da aka samu faro daga birnin tarayya Abuja, inda ƙungiyar fafutukar ceto ƴan matan da ake kira Bring Back Our Girls ko kuma BBOG a takaice ke zaman dirshe.
Kaurewa da murna dandalin Unity Fountain bayan labarin matan Chibok 82 da aka samu sun shiga fadar shugaban Najeriya Aso Rock, inda suka gana da shugaba Buhari. Duk da dai dama ba a ba wa 'yan kungiyar dama su gana da matan da aka samu, sun yi gangamin murna da wasu daga iyayen matan.
Shugaban kasa ya cika burinsa, muna mai godiya, muna taya shi murna da wannan nasara, muna kuma taya iyayen yara murna, musamman kuma su waɗannan kungiya ta BBOG sun yi matukar kokari gurin wayarwa mutane kai da gwamnati da kuma cijewa na ganin cewa lallai sai an dawo da wannan yara.
Me yasa kungiyar bata yaba kokarin gwamnati? In an duba kuma dai yaya akwai nasara a samo matan? Ita ce tambayar da nayi wa sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu.
Dan ba sai abin yabo ba, bai da zamu yi mu yaba musu. Ai abu idan mutun ya abin da ya kamata ka ce ya, idan kuma bai baka ga mishi shi harkan gaskiya kenan, bata da wani abin nan guda biyu. To a ce wai ai ta yaban gwamnati da yake sun yi abu ɗaya shikenan. Da mutane da suka ce mata aka ka 24 mu gode mu koma mu daina magana, fa yanzu da aka karo 82 ba su ji dadi ba, ko gwamnati ita kanta ba ta ji dadi ba? Ai gwamnati ita ta ta kam kana yanzu wannan abin aka kawo su ba wai mu ne zamu yi abin da alfahari da shi ba, ko na ba su gwamnatin ne suke yi su nuna cewa ga abin da suke, kuma haka din da muke cewa su ci gaba da kawo wannan za su kawo 113 su dada samun su yi alfahari da abin da suka yi, kuma su yaba kansu abin da suka yi. Mu da muna yaba musu sun yi abin yaba, kuma ba su yi abin yaba ba, ba mu yaba musu ba.
Zan tawo da jami'in labaru na kungiyar Google Mail ce tumatun Chibok BBOG Dr. Iman Shehu. A duk lokacin da aka samu wannan nasara, ba a ba kungiyar BBOG damar gaisawa da matan, ko ma kai su dandalin Unity Fountain don murna a bainar jama'a. Dr. Shehu ya ce hakan ba zai shafi lamuran kungiyar su ba.
Tunda gwamnati ta ce ba ta son ta ga mun mu'amala da su ko ma mu gansu, shikenan mu wannan bai dame mu ba. Mu dai zamu ci gaba da gwagwarmaya mu ga cewa sauran ƴan matan an sako su dama, tunda an sako waɗannan ƴan mata alhamdulillah.
Me za ku ce ga waɗanda suke tunani kun fiye dagewa da matsa lamba kan lamuran matan nan, kuma alhali gwamnati tana nata kokari?
Eto, yadda mulki take ne a yawancin kasashen Afirka, shugabanni kana bukatan abu ga shugabanni in sun ga ka cire hankalinka daga abin da kake bukata, kaga sai su yi banza da kai kawai su kama gaban su. Don haka shi yasa mu mun fahimci dama haka gwamnatoci suke a Afirka, masu mulki in ba abin da ya shafe su ba ba su damuwa, shi yasa kaga muka matsa lamba.
Masu gwagwarmayar dai na fatar cigaba da yarjejeniya don samun ragowar matan, inda sukan yi gugar zana kan yadda suke ganin hukumomin Abuja na gwale su. Ga sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu:
gwamnati ta ma samu iyayen amma ta ci bakin da ta same su, ta ba su hakuri akan abin da take yi, ta ce ga abubuwan da muke ma ga musu da yi magana da su, ta duba lafiyar su, ta duba ciki yadda suke, yanayin da suke ciki kwata kwata babu, kawai dai sun wani daga sun kada kiyaye, kawai sun yi kaman watsi da mutane, su suna gani wato su ne gwamnati, yanzu sun shigo yo ai kafin su an yi wasu, kuma bayan su kuma za a wani ba duniya nan bane ba, wataran mu ne wataran kuma ba mu bane ba, wataran ko duniya gaba daya mu zamu bar shi.
A cikin hirarsu da manema labarai jim kadan bayan tashin ƴan matan zuwa birnin tarayya Abuja, gwamnan jihar Borno Kashim Shetima ya bayyana cewa
babin da zamu fada illa Allah ya saka wa shi ubamu shugaban kasa, Allah ya saka wa sojojin kasan nan da civilian JTF din mu da kungiyoyi da suka taimaka da aka samu mana ƴaƴanmu nan, Allah ya bashi karfin gwiwa da lafiya, Allah ya sa a samu sauran ƴan matan nan a cikin koshin lafiya, shine addu'anmu, shine bukatanmu, kuma mun yi imani nan ba da dadewa ba za a samu sauran ƴan matan da kuma duk mutanen Borno da ke hannun ƴan ta'adda.
Yan jaridu fa game da rawar da suka taka musamman ma wajen ƴanci waɗannan mata?
Ai, yan jaridu kun taka rawan gani, kuma ya cancanta ya ba muku, a gode muku, don gwamnati da ke ci a lokacin sun ma fito sun ci a ba ma sake ƴan matan nan, ba ma dauke su ba, boye su aka yi don a sa gwamnatin kunya. Alhamdulillahi, Hausawa suka ce rana ba ta kariya sai ƙuri'a, gashi nan alhamdulillahi, don gashi nan an samu ƴaƴanmu kusan 114 a cikin watanni 6 nan, kuma mun yi imani za a samu sauranmu.
To, wai mai al'umman jihar Borno ke cewa ne game da ƴanto waɗannan ƴan mata? Ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Maiduguri.
Muke gani wannan lamarin dai abu guda biyu ne. Na farko, gwamnatin Buhari a siyasance ta yi nasara gurin mayar da yaran Boko Haram ɗin nan, musamman Chibok Girls ɗin nan.
Da farko dai abin da zan ce dai na taya iyayen ƴan matan Chibok da murnan cewa an sake ƴaƴansu. Amma akwai abin da yana bani matukan tsoro gaskiya. Abin da yake bani tsoro shine shin su wane ne a bangaren Boko Haram da aka sake su? Mutanen da sanadiyan kama su shi yasa muka samu sauki a Maiduguri ne aka sake? Mutanen da sanadiyan kama su yasa ya karye garkuwan Boko Haram ba sa iya fuskance sojoji su karɓa gari su aka sake? To, shine mu sani ba. Sannan na biyu, sake su da aka yi din wani irin rajanjaniya aka yi da su? A sunan an sake su su sake koma jeji su sungumi bindiga su ci gaba da kashe mu da kashe sojojin mu, ko kuwa an sake su ne a sunan su ma in sun komo ga irin barnan da ba za su koma su yi irin na da ba?
Yakubu Nkeki shine shugaban kungiyar iyayen ƴan matan Chibok.
Mun iyaye da muna can kasan Chibok mun ji nuna ma wannan gwamnati, tunda mun gani sun kasa rawa a zuwa gani saboda kawo ƴan matan nan a cikin su, to mun ji nuna musu, kuma muna da bege ta wannan tafiya da lallaban da suke yi, sauran ma za su fito mana. Yanzu haka mu iyaye dai mu shugabannin iyaye din muniya mu je mu zana da su muka ga yadda suke, kuma alhamdulillahi yadda suka fita sun fita ba cikin kamar yadda na fari suka fita ba, jikinsu lafiyayye ne, ba su da wani matsala da yawa a jikinsu da zai nuna kamar irin nan yiwa da sauransu.
To, kamar kun samu kun gana da su waɗannan ƴaƴan naku?
Mun samu mu zauna da su, ƙwarai yanzu kenan bai wuce ma minti 30 ba muka bar inda suke.
Ya ko ga halin da suke ciki ne?
Hankalinsu bai canji ko kasancewa a suna da wani hali da zai nuna kamar sun kauce daga hali na asali ba, suna nan dai da halinsu lafiya lafi ne. Yaka ne wanda suka ganni ma suna gudun su rungume ne su tambaya kaninsu da iyayensu a gida ɗaya kam, ai a sani cewa ba su da wani juyawa hankali.
To, Bala, kun kai akwai ƴarka ko kuma da aka gano a ciki?
To, sai ma ƙwarai, har na ɗauke ta a wuya ma na jin daɗi da yadda ta fita.
akwai wasu da aka kamar aka gansu da raunuka hakan nan, daya kamar kafanta yaji ciwo, daya kuma ko hannu ne hakan nan. Kamar su yi maku bayani game da menene ya same su har suka samu wannan raruka?
Wannan din kaga yanzu a cikin haduwar mu na yau nan murna ne, na fi tsawon su musamman ban samu zarafi na bincike su game ga wannan ba, domin yana da sauran lokacin da zan take koma wajen su mu yi hira.
Sauran iyayen fa da kamar ba su gano nasu ba, ya suke ji ne?
Iyayen sun ma ko da haka mutum in ba ka san naka ba dole zai san tafe ka a zuciya, amma da suke mun fara gani cewa wannan gwamnati yana kokari tunda an fitar da 21 aka ci a ta hanyar lalaba, a haka kuma an suka fitar 82 a ran daya, kowane iyaye yana da bege cewa nashi zai fita.
Kamar yaushe ake sa ran waɗannan yara naku za su koma gare ku? Da su ma na farko bayan na fahimcewa har yanzu suna tare da gwamnati, ta gaya muku ran da za su koma gare ku?
Yana da kyau mana Dauda, kamar zuwan mu na yau ba mu samu muka zauna da gwamnati tukuna ba, mu je ne mu ga ƴaƴan nan mu yi gaisuwa mu ga lafiyar su mu tabbatar su ne. Eh haka
to muna taya iyayen waɗannan 'yan mata da kuma al'ummar Najeriya baki ɗaya murnar gagarumin ci gaban da aka samu a yunkurin ceto 'yan matan, yayin da kuma muke ƙara jinjina ma gwamnatin tarayyar Najeriya da dukkan waɗanda suka yi faɗi tashi wajen ganin an sada waɗannan 'yan mata da iyayensu, tare kuma da begen nan ba da daɗewa ba. Sauran 'yan mata 113 da suka rage su ma za a sada su da iyayensu lami lafiya. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilanmu da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, Madina Dauda, Nasiru Adamu Ilikaya, Haruna Dauda biyu, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To madalla a gai da Gires. Rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta kama wani mutum ɗaya da ya kashe wani yaro ƙarami ya kuma sara shi gunduwa-gunduwa.
Shi da wanda aka kama mai suna Abubakar Abdulkadir mai kimanin shekaru 50 da aka fi sani da Sambo, wanda ke zaune a ƙauyen Alingora da ke cikin ƙaramar hukumar Ado Kola. Dubunsa ya cika ne bayan da ya kashe wani ɗan ƙaninsa mai kimanin shekaru 4 da haihuwa, kana ya daddatsa shi gunduwa-gunduwa.
Abubakar Abdulkadir, a'a ban kashe ba, ya mutu ne. Da zai na gugunta lana sa abu da daniyan sarrafa gargajiya, wani gargajiya ne maganin magunguna daban-daban, tunda ya riga ya mutu kuma nawa ne ba na wani ba. A wannan gidan na bunne yara ya kai 3, abinda ana ƙara ilimi ne ana gane wasu abubuwa, shi ya kai ni wuri.
To Allah ya kyauta, sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi domin ji cikakken rahoton. Yanzu dai kafin mu kai ga ƙarshen shirin, Baba zai dawo mana da labarai, amma wannan karin a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kare kansa game da matakin da ya ɗauka na sallamar daraktan hukumar bincike ta FBI James Comey, yana cewa ai baya aikin sa dai da kyau illa kawai. Trump ya yi wannan hurici ne a ofishinsa a jiya Laraba a lokacin da yake tare da tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Henry Kissinger. Kafin nan Trump ya faɗi a shafinsa na kafar Twitter cewa kowane ɗan Republican da Democrat da ke a nan Washington sun yanke ƙauna da Comey. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce za su sa kafar wando ɗaya da shugaban Amurka Donald Trump game da shawarar da Amurka ta ɗauka na bawa mayakan Kurdawa kayan yaƙi, wanda idan suka haɗu a nan Washington a mako mai zuwa. Kwana guda bayan sallamar da ya yi wa shugaban hukumar da ke binciken alaƙar gwamnatinsa da Rasha, shugaba Trump ya amshi baƙuncin ministan harkokin wajen ƙasar Rasha, wato Sergei Lavrov, a fadarsa ta White House don tattaunawa a kan abin da tafi mai da hankali a kan Siriya. Trump ya shaidawa manema labarai cewa ya samu tattaunawa mai ma'ana da Lavrov a lokacin da yake tare da tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Henry Kissinger a ofishinsa na Oval. Shugaba Trump ya ba da ƙarin haske akan tattaunawa da suka yi da babban jami'in diplomasiyyar ƙasar Rasha ɗin. Ya ce, ina ganin za mu samu cimma jituwa sosai a kan batun Siriya. Ya ce, ko shakka babu, ana samun nasara sosai da sosai. Za mu kawo ƙarshen kisa da mutuwa da ake yi. An rantsar da Janar James Ajongo a jiya Laraba a matsayin hafsin sojin Sudan ta Kudu kwana guda bayan da shugaban ƙasar ya sallami tsoho.
so a gaye shi ka masu sauraron mu anan muke ga ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima ka dan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu amaritin baba ya ko makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salamon Abu wanda ya hada shirin da bada umarni dan ma injiniyan mu na yau Jimi ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai mun sake haduwa in an jima ka dan salamu alaikum.